This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabar ne tare da Grace Alhira Abdu, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Zamu ji ya zuwa yanzu ina tafiyar sabuwar gwamnatin Najeriya ta kai ne a jihohi da kuma matakin gwamnatin tarayya. Su kuwa ƴan jam'iyyun adawa a jihar Neja suka yi da cewa su sabuwar gwamnatin da aka samu bata tsina na musu komai ba. Akwai shirin sharhin jaridon Arewa da kuma shirin maimaici na ciki da gaskiya. Duk waɗannan sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta musanta yin nadama kan tarwatsewar nakiyar da aka binne ƙarƙashin ƙasa da ta janyo jiwa sojojin Koriya ta Kudu rauni. Ta kuma ce Seoul na fuskantar barazanar yiwa dangantaka tsakanin ƙasashen rauni idan ta yi wannan tunanin. Nuna jimaman harin shine ginshikin yarjejeniyar da aka cimma makon jiya da ta kawo ƙarshen mummunan cece-kuce tsakanin makwabtan biyu. Koriya ta Kudu dai ta ce ta ɗauki kalaman a matsayin shaidar cewa Pyongyang ta ɗauki alhakin abin da ya faru cikin watan Agusta bayan an shafe makonni tana musanta cewa tana da hannu a lamarin. A cikin sanarwar da aka bayar yau Laraba, hukumar tsaron Koriya ta Arewa ta zargi Seoul da rashin fahimtar bayanin.
An ƙara nuna fargaba dangane da haɓakar tattalin arzikin ƙasar China bayan rahoton koma bayan da masana'antun ƙasar suka samu jiya Talata da yake ya sake haifar da faduwar hannayen jari. A birnin London da kuma New York, hannayen jari sun faɗi da kashi 3%, yayin da hannayen jari a Paris da kuma Jamus suka faɗi da kashi 2.4%. Farashin hannayen jari a Shanghai sun yi matuƙar faduwa a lokacin da aka buɗe kasuwanni a jiya, sai daga baya suka cira, amma aka rufe da asarar kashi 1%, yayin da jami'ai a ƙasar China suke jaddada cewa sun shawo kan lamarin. Hannayen jarin masana'antun ƙasar China sun yi faduwa mafi muni a watan Agusta, irin wanda ba a taɓa gani ba tun bayan shekara ta 2012. Ƙasar China ta yi fice a fannin sayar da kayayyakinta a ƙasashen ƙetare. Yanzu ta koma tana ba da ƙarfi wajen biyan buƙatun cikin gida. Ƙasar wadda take ta biyu a jerin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya tana fama da batun yiwa tsarin tattalin arzikinta garan bawul da nufin bunƙasa da kuma inganta shi.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar kula da ƴanci rana ta ƙasa da ƙasa ta bayyana jiya Talata cewa sama da baƙin haure 350,000 suka yi tafiya mai matuƙar haɗari da ƙetare teku domin gudun wahala da talauci a gabas ta tsakiya da kuma Afirka suna neman ingancin rayuwa a ƙasashen Turai. Cibiyar ta ce sama da 230,000 daga cikinsu suka isa ƙasar Girka, waɗansu 114,000 kuma suka isa Italiya. Akwai kuma waɗanda suka shiga Spain da kuma Malta, ko da yake ba su da yawa sosai, kimanin 2,600 kuma suka mutu. Galibi ruwa ya tafi da su lokacin da kwale-kwalen da suka shiga, wanda ya aka malodi fiye da kima, ya nitse. An samu adadi na baya-bayan nan ne, yayin da ƙasashen tarayyar Turai suke ci gaba da fama da kwararar baƙin haure mafi yawa da suka taɓa fuskanta tun yaƙin duniya na biyu. Wani kakakin cibiyar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Baba Balog, ya shaida wa muryar Amurka cewa dukkan ƙasashen suna da haƙƙin shawo kan lamarin. Ƙasashe da dama suna neman hana kwararar baƙin haure ko kuma tsagaita shiga ƙasashensu. Jiya Talata dai hukumomi a Hungary suka rufe babbar tashar jirgin ƙasa da ke Budapest kafin daga baya suka buɗe ta. An bar ɗaruruwan baƙin haure galibi daga gabas ta tsakiya da yaƙi ya ɗaiɗaita a waje, da dama suna roƙon hukumomi su ƙyale su shiga jiragen da suka nufi Austria da kuma Jamus.
Narkewar da kankarar tekun yankin Arctic ya sa Amurka ƙara mai da hankali kan batun dumamar yanayi da batun tsaro da kuma makamashi ba kansu kadai ta tsaya ba amma har da batun dakon kaya da jiragen ruwa da zakulu albarkatun ƙasa da kuma kamun kifi waɗanda dukansu batutuwa ne da suka shafi ƙasashen duniya. Ko da yake ba a riga an kafa dokokin ƙasa da suka shafi kebewa da kuma bunƙasa wannan yankin ba, mai yiwa ne batun ya ɗauki hankali a cikin watanni masu zuwa. Shugaba Barack Obama ya yi kira ga Majalisar Dokokin Amurka ta amince da hanzarta gina sababbin jiragen narkar da ƙanƙara a maida shirin baya daga ƙarshen shekara ta 2022 zuwa shekara ta 2020. Shugaban Amurka yana ziyarar kwanaki uku a jihar Alaska, jiha da take a kuriya. Yana amfani da hotunan yankin da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi wajen jan hankali kan yadda dumamar yanayi ke iya jefa ƙasashe ƙarƙashin wani yanayi da ruwan teku zai cinye birane da dama. Ana saida manyan jiragen narkar da kankarar ne akan kuɗi dala miliyan 100,000 kowane ɗaya, sai dai yanzu haka Amurka guda biyu kadai take da su, a baya daga Rasha da take da guda 40. To, labaran duniya kenan suka zo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ya zuwa yanzu ina tafiyar sabuwar gwamnatin Najeriya ta kai ne a jihohi da kuma matakin gwamnatin tarayya. Murtala Faruk Sanina ya aiko mana da wannan rahoto.
Kwanaki 100 a ganin wasu manazarta sun yi karanci a zaman mizanin auna kwazon gwamnati, to amma kuma hakan bai hana wasu 'yan kasar bayyana ra'ayoyinsu ba dangane da ci gaba ko akasin haka da kasar ta samu a cikin kwanaki 100 na sabuwar gwamnatin.
Sunana Muddassir Ahmad Gado. Akwai canji sosai, canji ko mai kyau. Duniya gabaki ɗaya da aka kallon Najeriya a matsayin ƙasa ya canja. Halayenmu, mu kanmu na 'yan Najeriya ya canza tun daga manya. Lokaci na harko Najeriya an samu abin da suka ce ma megawatts, duobets. Refineries inda matatan mai na Najeriya waɗanda sun daɗe ba su aiki. Ga sunan yanzu duka ana cewa sun fara aiki.
Sunana Malam Ahmed Abubakar Magaji. Misali, kafin zaɓe ba abin da yake damun mutanen Najeriya, musamman waɗanda suke arewa maso gabacin Najeriya, dangane da irin matsalar Boko Haram. Yau, duk da ban ce an magance matsalar Boko Haram baki ɗaya ba, amma kowa ya ga cewa gwamnati ta nuna iyakacin ƙoƙarinta na cewa ta magance wannan matsala.
Da sunana Abubakar Jibril. Bahaushe ya ce juma'an da ke kyau tun daga Laraba ake gane ta. Abu na farko da za mu duba shi ne mu dubi yanayin tsaro. Kafin Buhari ya hau lokacin wancan gwamnatin, sojojinmu yawanci strategy inda suke aiki da shi abinda ake ce mana defensive, kariyan kansu suke yi. Amma yanzu in zaka lura, offensive suke, su ne bin mutanen nan suna gudu sansu. Kaga koyo yanzu da zo na karanta na ga an karbo gambarin gala.
To sai dai kuma a matakin jihohi kam da walakin a kwazon gwamnatocin a cikin kwanakin su 100 na farko a gadon mulki, inji wasu masharhantan. Nuruddin Muhammad Koko, malami ne a sashen nazarin mulki da tafiyar da aikin gwamnati na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
To a halin da ake ciki dai, har yanzu dai mutane sun zuba ido suna jira su ga abin da waɗannan gwamnonin za su yi. So su dai nan da kwana 100 dai gaskiya babu wani su da zai iya wata taka rawar ganin cewa ga abin da ya amfana da al'ummarsa. Kabi ana halin ha'ula'i. Zamfara dai su ma dai ban yi tsammanin akwai wani canji ba da za a gani.
Murtala Faruk Sanina, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Baba kanka da mai kwari kan gwanji mai rangwan gwan.
To mun gode na Sanina. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da waƙar mutanen Niger.
Bye.
To a gaishe ku, su kuwa 'yan jam'iyyun adawa a jihar Niger cewa suka yi basu fa ga wani sabon sauyi ba a sabuwar gwamnatin da ake cewa an samu don bata tsinina musu komai ba. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari yana da rahoton.
A jihar Niger jam'iyyun adawa ne suka ce su fa har yanzu basu gani a ƙasa ba. Shugaban jam'iyyar ABGA a jihar Niger Musa Aliyu Liman ya kira taron manema labarai inda ya bayyana rashin gamsuwar su da kamun ludayin mulkin APC.
Jama'an Niger sun san mun ba wannan gwamnati gudunmuwa goyon baya domin mu ma ƴan takara ne muka sauka dan canji da talaka suka yi tsammani su samu. So abun bakin ciki Allah Nasiru, har yanzu ban mu san inda gwamnati ce za ta dora Kolbeti muka ce bari ruwan nan yayi nan ba.
Akwai gyara hanyoyi da gwamnatin nan fata ce ta yi, ko ba ku ga hanyoyin muku?
So mu ba mu gan su ba, amma akwai gyaran hanyoyi da tsohon gwamnati ta bari ana yi, kuma lalle mun ga aikin sun ci gaba. Rabon taki ya zama a jam'iyyar APC kawai. So in kai baka APC ba ka san ma yadda ake aka raba taki ba.
To a bangaren PDP ma Malam Yahaya Ability mataimaki ne na musamman akan harkokin siyasa ga tsohon gwamna Dr. Ma'azu Babangida Aliyu.
A jihar Niger mu har yanzu ba mu san da an yi canji ba. Har yau taimaka mu matasa aikin yi, har yanzu mu ba abin da muka gani a ƙasa. Ayyukan da take faɗi tana yi Amina, ai aikin mu ne take karkarewa.
Injiniya Muhammad Imam shine shugaban APC a jihar Niger.
Ba wai muna so mu shiga wannan mulkin don dai a ce wai mu yi kaza mu yi kaza ba, sai muka dauki project din su wanda suka kasa yi muna completing. Kuma
kun sake biyan musu kuɗi ne a project din nasu? Ba sun biya ba ne?
Ba su biya kuɗi a soji ba, saboda ba political will.
To kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya mai da martani game da batun rabon takin.
A'a wannan ba gaskiya ba, ni da na ga complaints suka yi yawa, ni ma na ji wasu baka gwamnati.
Yanzu akwai takin sosai?
Ba kawo da wuri ba, amma an raba.
Talakawa na ci gaba da zaman jiran gani a ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Jama'a ku kakkawo kibiya dan gabiri ya haukan ya da ya tsotsi mai zaki ya jiya ya kado baro.
To kar a manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan cikin birnin Washington. Ga shirinmu na gaba.
Sannan kuma sun an san mun kuɗi naira 35,000. Hakimin Danejin Mahuta kenan, Danejin Katsada, ya tambayi Inspector Umar Iro, gaskiya ne sun an san mun kuɗi 35,000? Sai suka ce gaskiya ne sun anshi kuɗi na naira 35,000. Mai gari Yariman ɗan Kanjiba sun bashi naira 10,000 a cikin kuɗin, saboda haka su 25,000 suka ansa.
Jama'a assalamu alaikum. Za mu faro shirinmu na yau da wani kyakkyawan labari dangane da batun 'yan sanda na ƙaramin ofishin 'yan sanda da ke garin Ɗan Kanjiba a ƙaramar hukumar Kafur ta jihar Katsina, wanda muka fara gabatar muku da shi a makon jiya. Ƙasa da sa'a ɗaya a bayan da muka gabatar da wannan shirin, mataimakin Speto Janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta haɗa hadda jihar ta Katsina, wato AIG Tambar Yabo, ya ba da umarni ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina kan a kamo waɗannan 'yan sanda guda biyu, wato Speto Umar Iro da kuma Kofar Nura Suleiman, tare da wannan farar hula mai suna Kabir Bala. Magana da muke da ku a yanzu haka, waɗannan mutane guda uku suna kula a ofishin CID na jihar Katsina, yayin da shi AIG Tambar Yabo ya ce lalle a binciki wannan kashin kajin da ake zargin mutanen suna ƙoƙarin shafawa 'yan sanda baki ɗayansu, idan na kora ne a kore su. To mun nemi mu ji ta bakin shi AIG Tambar Yabo, to amma wakilin ciki da gaskiya bai same shi a ofis ba, sai a cikin makon nan zai yi ƙoƙarin magana da shi kan wannan batu. To amma kafin nan, bari mu koma ga shi Idris Badamasi da ci gaban abin da ya faru a wancan lokacin, sannan mu ji ta bakin lauyan su barista Shafi'u Umar Karfi.
Bayan da sati kamar sati uku na je na nemi lauya, na dauki lauya kuma na je na yi kala a koti Malam Fashi. Bayan na yi kala aka kawo musu sammaci, ladda aka kawo sammaci ranar Litinin da yamma, Talata da safe Kabir Bala da yake shi yaron ƴan sanda ne, saboda haka sai ya kawo musu wannan sammaci, ya ce to ga sammaci an yi kala su. Daga nan sai suka tada kwamiti na mutum biyu, suka tafi wajen babanmu cewa ya tursa samu janye wacce magana sai baban mu yace shi babu ruwan shi daga nan sai su da kabir bala da inspector Umar Iro da kofar Nura Suleiman sai suka hadu suka je suka yi kalan mu gaban shi mai garin mu wanda ake ce mai Yarima to da aka yi kalan mu gurin Yarima sai Yarima ya kira mu sai baban mu ya gaya mai cewa shi fa ba zai zo ba kinda ba laifi muka yi ba kuma mun je kotu kotu ke da haƙin bin kadin duk wani shari'u da ake yi a ƙasar nan to daga nan sai shi mai gari wato Ibrahim kenan Yariman dan Kanjiba tare da shi wannan in charge na outpost na dan Kanjiba Inspector Umar Iro tare da kofar Nura tare da shi wancan kabir bala yaron sai suka je suka yi kalan mu gurin hakimi da suka je suka yi kalan mu gurin hakimi sai hakimi ya kira mu da hakimi ya kira mu su sun ga mai abin da suka ga mai sai ya ce shi abin da yake so kawai mu tafi mu je mu janye shari'a kawai kuma idan mun ki bin umarnin shi na janye shari'a to wannan yana nuna da shi zamu yi shari'a ba da su ba sai muka ce ma hakimi to hakimin danejin mahuta kenan danejin katsida sai muka ce ma hakimin mahuta danejin katsida to ranka yadda ka san abin da mutanen nan suka yi mana bayan muna yin shari'a da su wata tara a koti sannan kuma sun an san mun kuɗi naira 35,000 sai ya tambayi inspector Umar Iro gaskiya ne sun an san mun kuɗi 35,000 sai suka ce gaskiya ne sun an shi kuɗi na naira 35,000 mai gari Yariman dan Kanjiba sun ba shi naira 10,000 a cikin kuɗin saboda haka su 25,000 suka ansa bayan ya tafi ana yi gobe za mu shiga shari'a sai kabir bala ya ci gaba da bada labari a cikin gari cewa gobe in an je shari'a sun je sun yi magana daga sama cewa za a dauki shari'an nan daga kotun da muke yi za a maida ita hannun yan sanda kuma in an maida ita hannun yan sanda za su yi mana mummunan wulakanci kuma daga karshe za su maida wannan shari'a cewa mu ne ke da laifi su ba su yi laifin komai ba
sunana Shafi'u Umar Karfi kuma ni ne lawyer wa'annan mutane wato Idris Badamasi da Hafsat Ahmad a cikin wannan shari'a da muke yi wani lokaci kimanin cikin watan Nuwamba da ya gabata na shekarar 2014 su wa'annan mutane da shi Idris da Hafsat sun zo jina suka yi mun bayanin cewa ga wulakanci da kuma abubuwan da suka faru abin da ya shafi cewa shi Idris akwai wani kabir bala dan Kanjiba wanda yake shi ma mazaunin dan Kanjiban ne ya hada kai da yan sanda kokarin su na su samu wani abu a jikin shi suka an san mashi kuɗi suka tsoratar da shi suka kokarin kulle shi suka tsare shi na wani lokaci dole sai da dauki kuɗi naira 35,000 ya ba su domin su sake shi daga baya suka sake shi sannan ita Hafsat ta bangaren ta ita ma sun je gidan mahaifiyarsu su hudu yan sanda su uku cikin yan sanda akwai shi inspector Iro din wanda shine shugaban su na wannan outpost da kabir bala da kofar Nura Suleiman da shi kabir bala suka je gidan ita wannan Hafsat suka iske ta mahaifiyarta ba ta lafiya tana kunce suka kamo ta suka tada ita ofishin yan sanda na wannan kauyi na dan Kanjiba inda suka tume ta cewa wai shi kabir bala ya zo ya kawo karata wajen su cewa tayi ciki kuma ta zubar kuma shi Idris shine ya mata wannan ciki wanda ta musanta wannan bayani sakamakon haka suka ce bari za su shigar da ita cikin wani daki suka shigar da ita wani daki suka sa ta tube kayanta kafin haka shi shugaban wannan outpost wato shi inspector Iro yayi kokarin ya nemi lalata da ita da ta kiyarda shine yasa ta tube kayanta inda ya dauko wani shi yasa a cikin farjinta ya lallatsa kuma ya mammatsa mata wato jijjikinta ne ya tattaba ta kuma yayi mata gargadi cewa kar ta kuskura ta je ta gaya ma wani in ta gaya ma wani za su rasa gidansu da gonarsu ta gado kuma zai batar da ita haka shi ma Idris a kwatankwacin abin da ya faru kenan bayan yan sanda sun aisho ni kuɗi naira 30,000 daga hannun shi suka yi mai gargadin cewa in wani ya ji wannan magana shi ma za su yi kokarin batar da shi wannan shine bayanin da su wa'annan mutane guda biyu suka zo suka same ni na samu haka sai ni kokarin shirya koke kamar da ake a gaban kotu na rubuta na bi ka'idoji na shigar da ƙara a gaban senior magistrate ta cikin garin Malumfashi amma mutum su wa'annan mutane guda biyu wato Idris Badamasi da ita Hafsat na shigar da wannan ƙara koke na neman kotu ta taji wa'ancan mutane ƙwara uku da laifuffukan da suka aikata wanda ni a fahimta ta ta doka sun yi laifuka ne na farko akwai abin da ya shafi laifin bata suna domin sun bi gari sun yaya da cewa su wa'annan sun yi zina kuma ƙarya ne tunda ba wata kotu da aka samu ta taba samu su da wannan laifin banda su da suka kirkiri wannan labari sannan da laifi na wato tsoratarwa ta laifi wanda yake cewa criminal intimidation sannan da wato cin mutunci na ƴa mace da gangan wannan sune laifukan kwara uku da na shigar a gaban kotu nake neman kotu da ta caji wa'annan yan sanda guda biyu da shi wancan Kabir Bala. So mun je mun yi nisa mun fara shari'a idan an fara sauraron shaidu. Mun gabatar da shaidun mu guda biyu. So wanda daga baya amma sai muka nemi a shigo da wa'annan yan sanda daga baya inda muka bada muka nemi kotu ta bamu dama a tura musu da sammaci. Aka tura musu da sammaci ta hannun commissioner yan sanda saboda ta haka ake shiga musu da ake gayyata su kotu. Aka yi ma commissioner yan sanda kuma mun tabbatar da wannan sammaci ya same shi ya kuma amma mutanen da muka zo kotu ba su zo ba yan sandan guda biyu wato shi Kofir Nura da kuma shi Inspector Iro babu wanda ya bayyana a gaban kotu. Muka zo muka sake roƙon kotu ta sake tura musu da sammaci a matsayin tuni domin mu sake ba su dama. Muka aka sake rubuta sammaci aka ba commissioner yan sanda amma har ila muka sake zuwa na biyu mutanen ba su zo a kotu ba su kotu ba. Idan muka na sake roƙo nace to a rubuta ma commissioner yan sanda har ila yau da takardar tuni ta cewa mutanen nan fa mutanen shi ya sako su zo su fuskanci tuhumar da ake musu a gaban kotu. Ya sa su zo su bayyana a gaban kotu amma duk da haka mutanen nan har izuwa halin yanzu ba su bayyana a gaban kotu ba. Suna ta kokari suna shiga suna fita tunda za a yi su kokari su ga sun lalata wannan shari'a da ke gaban kotu. Bayan haka ne so na zo na fahimci cewa akwai kokari ta bangaren su da suka yi suka shiga suka fita su suka san inda suka shiga suka fita suka je suka samu inda za su samu. Ana kokarin yanzu za a maida mu wai ofishin yan sanda su binciki wannan laifi. Bayan har an riga an fara sauraron shaidu kuma sannan an gayyace su sun ki bayyana a kotu kuma sakamakon haka ko ta bada umurni na aje a kamo su. Akwai umurni na kotu har yanzu tunda ba soke shi ake bana aje a kamo su. So amma wancan kutse da ake daga baya daga sama ya hana wannan abubuwa yanzu wai za a je kuma sai an sake bincike. Zamu iya cewa lokacin da za a ce mutum ya yi ƙarhin doka ba za a hukunta shi ba kuma kamancin wannan ya riga ya wuce. Insha Allah muna sa ran duk wannan abubuwan za a duba a dauki mataki akai a kuma bima mai haƙƙin shi. Ni shawara da nake badawa ga mahukunta da masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari su sa hannu a ciki a ga cewa an bi sakin su. Akwai wasu abubuwa ma na boye wannan ne ya bayyana da dama da ma duk wanda ba a sani ba abubuwa su gyaru baki daya a tabbatar da cewa an yi ma kowa adalci.
Lauya Shafi'u Umar Karfi kenan mai wakiltar Idris da Hafsat. Masu sauraro idan Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin mataimakin Inspector General na 'yan sanda Tambar Yabo kan wannan batun. A kasance lafiya.
To an gaida Ibrahim ga kuma sharhin jaridun Arewa.
Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar ta ambato sabon sakataren gwamnatin Najeriya ne injiniya Babacir David. Yana cewa ba dan kabilanci aka ba mu mukamai ba. A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ambato shugaban jam'iyyar APC a Najeriya Chief John Oyegun. Yana cewa shugaba Muhammadu Buhari zai daidaita rabon mukaman a nan gaba. To amma a can cikin jaridar Daily Trust kuwa ta ambato gwamnan jihar Ekiti ne Ayo Dele Fayose. Yana cewa Muhammadu Buhari shugaba ne na 'yan arewacin Najeriya kawai. Amma a can ɗaya gefen jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin cewa malaman kwalejin kimiyya da fasaha da ke birnin Ibadan ta jihar Oyo sun tsunduma wani yajin aiki saboda matsalar albashi. A nata gefen jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta yi babban labarin ta ne da matakin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya ce gwamnatinsa ta dakatar da ɗaukar nauyin mutane zuwa aikin hajji domin sauke farali. A gefe guda kuma jaridar ta Newsline ta ba da labarin cewa rundunar 'yan sandan jihar Niger ta maka wani malamin addinin Krista zuwa kotu saboda zargin yi wa 'yan mata fyaɗe da kuma sa su aikin wahala. Ƙasar China ta goyi bayan Najeriya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Blueprint. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta ambato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne. Yana cewa dole Najeriya ta yi aiki tukuru domin kawar da cutar polio kafin zuwan shekara ta 2017. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako da ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa sojojin Najeriya sun kwato shanu 94 a jihar Sokoto bayan musayar wuta a cikin dajin da ke ƙaramar hukumar Tureta ta jihar Sokoton. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sakonnin da kuka bar mana a wayarmu ta muryoyinku ba su yi ƙasa a gwiwa ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Mai magana Bashir Kwamfuta daga nan Madobulo Kargamman Kano, Najeriya. Hakika ina so in ba da gudunmuwa ta dangane da wannan nasarori da shugaban kasa mai girma General Muhammadu Buhari ya samu tsawon kwana 100 mu ɗan Najeriya mun gani a kasa. In muka kalli harkar tsaro, alhamdulillahi an ci gaba, da yanzu ɗan Najeriya ya kan yi al'amarinsa ko ina hankalinsa kwance akasin da ba shi yake mulki ba. Ana cikin wani hali kuma tsaro yana ƙara ingantuwa a kowanne yanki. Dawo kan man fetur, yanzu man fetur duk inda ka je nera 87 yake. Wannan abu ya an samu cigaba, kuma wallahi ɗan ƙasa sun samu daidaituwar sahu wajen kowa za ka ga yana kwatanta abu tsakaninka da Allah. Don haka wannan ya sa an samu nagartanci shugabanci tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni zuwa ciyamomi zuwa kansiloli. To haka ake so, dama amfani shugaba na gari kenan. Muna fatan ana tabbatar da alkhairi ya sa a samu cigaba fiye da wannan. Mun gode.
Assalamu alaikum. Kuna magana da Malam Hussein Isina Baka San Matsi a Isina Karamar Kuma Shira, Jihar Bauchi. Yin ra'ayina zan faɗa ne game da kwana 100 da shugabancin Buhari. Bisa ga ayyuka da mu muka fahimta na ci gaba da aka samu a wannan, wanda mutum ko shi ne hasadin da za a sada wajen kushi masa, inda kyau ta maka ba kyau samu ba. Za ka ga Allah na jan hankalin jama'a, duk wanda ya zanki ki a haifa masa. Idan kuma ki ya zanki ki kai ka kushe masa fa, za ka samu sakonni sakamako daga wanda ya nufi shi da wannan aikin kai kuma kake za ka yi hasada. Sai ya hawa da ban faɗin gaskiya fa, in sun faɗi kuma alhamdulillah. Saboda mu sai mu fata Ubangiji Allah ya taimaki wannan bawan Allah ya shigo da gyara mana kasa, kuma Allah ya taimaka mana mu rika daurin zafin zuciyar da za ka ji an soki wanda ya aikin gaskiya. Dan wani ko an ci an saka aljanna zai ce ya baki cike da ne ku shiga aljanna.
Oh, da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku kamar yadda aka saba. Kafin mu karkare shirin, bari mu koma ga labarai amma a takaice wannan lokaci.
Koriya ta Arewa ta musanta yin nadama kan tarwatsewar nakiyar da aka bine karkashin kasa da ta janyo jiwa sojojin Koriya ta Kudu rauni. Ta kuma ce Seoul na fuskantar barazanar yi wa dangantaka tsakanin kasashen rauni idan ta yi wannan tunani. Nuna jimamin harin shi ne ginshiƙin yarjejeniyar da aka cimma makon jiya da ta kawo ƙarshen mummunan cece-kuce da ake tsakanin makwabtan ƙasashen biyu. An ƙara nuna fargaba dangane da haɓakar tattalin arzikin ƙasar China bayan rahoton kuma bayan masana'antun ƙasar da aka samu wanda ya janyo faɗuwar hannayen jari. A birnin London da kuma New York, hannayen jari sun faɗi da kashi 3% yayin da hannayen jari a Paris da kuma Jamus suka faɗi da kashi 2.4%.
To, Allah ya tsayar nan. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma anjima da la'asariya za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita Grace Alheri Abdul Sayani gabatarwa, sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chiwahiro Dedone, sai injiniya mu Neo Charles. Ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.